gobe.
Jama'a barkamu da sake saduwa a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 102.5 Zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na Zangon FM a Nijar da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina Buhari Auna. A duk ranar Alhamis, shirin yau da gobe na magana ne akan kiwon lafiya, inda a yau ma 5 ga watan Satumba na shekarar 2019 za mu yi magana ne akan cutar shan inna.
Ai wannan nasara babban nasara ce ga wannan kasa ta mu ta Najeriya, saboda an dade ana cewa Najeriya fa mun koma gidan baya inji Bahauce a gaba da wannan rashin lafiya na polio.
Kai ke Zahra, kin san Najeriya ta kusa cika shekara 3 kenan inda ta shiga cikin kasashen da suka kawar da cutar ta shan inna tunda aka fara yaki da cutar. Dalilin haka yasa wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta hado mana rahoto akai.
Haka ne, sannan kuma masu sauraro za mu ziyarci filin mu na Kwallama. Sannan za ku ji amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na Facebook. Sai ku biyo mu don jin abubuwan da muke tafa da su a cikin shirin namu na yau da gobe.
Amma yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na Facebook a satin da ya gabata, inda muka ce shin waɗanne matakai kuke ɗauka don ganin kun kare kanku daga kamuwa da cutar ta shan inna. Ga kuma yadda kuka amsa mana. Jama'a, amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Abubakar Kawu Girgir, inda ya ce rigakafi ne matakin farko, domin dai rigakafi ya fi magani. Sannan mataki na gaba shi ne da zarar mun ji wani dugu-dugu ko sabon abu a jikinmu, nan take muke ziyartar asibiti domin samun shawarwari daga likitoci.
Sai amsar Usman Yusuf Gombe da Aliyu Angode mai sai da katin waya Dutsen ma, inda suka ce yau da gobe abu na farko dai muna bawa jami'an kiwon lafiya haɗin kai domin fito da 'ya'yanmu don rigakafi, da kuma addu'o'i domin addu'a ita ce maganin masifa.
Sai kuma Haris Alkalmi Goran Maje, inda ya ce yau da gobe ikon God, to dama dai masu iya Hausa kan ce rigakafi ya fi magani, don haka ya kamata al'umma su ci gaba da bawa gwamnati goyon baya ta kowane fanni don yaki da wannan muguwar cuta.
Amsar mu ta gaba ta fito daga Adamu Abubakar Bajuga da Ma'azu Isa Findiga, inda suka ce salam yau da gobe ikon Allah, gaskiya muna jiran ta likita, sannan ga rigakafi, sannan muna kare muhallinmu, sannan muna jira mu ji daga gare ku kan hanyar magance ta.
Amsa na gaba kuma daga wurin Shehu Adamu Rijau, inda ya ce babu wani abin yi da ya wuce kai yara a yi musu rigakafi, domin dai ita cuta ce da ake kamuwa da ita sakamakon rashin yin rigakafi, ba wai ɗauka ake yi ba kamar sauran cututtuka.
Sai amsar Mansur Baba Wuro na Fada da Tasiu Ismail Zita Gozaki da Tahir M Tahir Jambulo, inda suka ce salam yau da gobe, muna addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen duk nau'in cututtuka da ke janyo na kansu ga lafiya da ma rayuwar ɗan Adam.
To sai kuma amsar Isa Kwafsi, inda ya ce muna fatan ji daga bakin ƙwararrun likitoci don mu samu hanyar kaucewa wannan mummunar cuta.
Sai Ibrahim Umar Ruba Adamawa, inda ya ce yau da gobe yin rigakafi shine mataki na kare kai daga cutar polio, da fatan za a tashi lafiya.
To sai kuma amsa na gaba daga Khadija Tahir M Tahir Jambulo, inda ta ce hakika yau da gobe zan kasance a tare da ku don jin komai daga bakin likita da za ku gayyato.
Sai Muhammad Sadi Dan Hausa Baturiya, inda ya ce yau da gobe ikon Allah, to mu dai muna jira don jin matakin kaucewa kamuwa da wannan cuta ta shan inna. ku tashi lafiya.
To sai kuma amsar mu ta karshe a yau daga wurin Musa Maina Kandiluwa Bukar tare da Bako Umara Kandiluwa Bukar inda suka ce Assalamu alaikum VOA Hausa yau da gobe gaskiya babu wani mataki da muka dauka sai dai mu ce Allah ya kare mu. To jama'a mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu.
To jama'a yanzu kuma bari mu garzaya ga wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda don jin rahoton da ta hada mana akan kusan cikar Najeriya shekaru uku kenan wajen kawar da cutar shan inna.
Ofishin hukumar kula da lafiyar al'umma ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce idan daga yanzu har watanni shida nan gaba ba a samu labarin bullar cutar polio a Najeriya ba, to Najeriya za ta shiga ayarin kasashe da suka samu nasarar kawar da cutar. Hukumar ta ce ta yi bincike tun daga watan Agusta na shekara 2016 ne aka ji labarin cutar a wani ƙauye a jihar Borno. Dr. Faisal Shu'aibu shine shugaban hukumar kula da lafiya a matakin farko a Najeriya. A lokacin da yake bayani akan wannan batu ya ce lalle abin alfahari ne.
An occasion such as this gives cause to look back to the years in which the polio virus reigned virtually unfettered, consigning our children to crutches and wheelchairs if they survive an infection at all.
Dr. Faisal Shu'aibu ya ce a lokaci irin wannan dole ne mu nuna farin cikinmu domin wannan bayani da hukumar kula da lafiya ta Majalisar Dinkin Duniya ta yi yana nufin cewa idan muka yi sa'a to ba za mu sake ganin ƴaƴanmu akan kekunan gurago ba ko ma su kai ga rasa rayukansu a bisa dalilin cutar polio. Wannan yana nufin cewa ba mu yi yakin kawar da cutar a banza ba domin an samu gagarumin tallafi daga ƙawayen Najeriya. Ita kanta gwamnati ta ba da gudumawar kuɗi miliyan 9,800 domin yakar cutar. Ita ma Dr. Ramatu Hassan dake aiki a asibitin Hassan Diagnostic Clinic na nan Abuja ta yi bayani akan wannan labarin rashin bullar polio inda take cewa
ai wannan nasara babban nasara ce ga wannan kasa tamu ta Najeriya saboda an dade ana cewa Najeriya fa mun koma gidan baya inji Bahaushe a gaba da wannan rashin lafiya na polio ya kasance daga mu sai kasar Pakistan mu ne muka fi yawan mutane da wannan cuta take addaba wanda kuma ya kusan zama kamar a ce abin kunya saboda ana mana gori. To an dage an kai yau an ce shekara guda uku daya biyu uku babu polio Najeriya. Ai wannan abin murna ne kuma wani abu ne wanda ya kamata ma a yi biki a kan shi.
Yau wada ma zan ce miki mai kiki menene wannan nasara take nufi ga wannan kasa tamu?
Wannan nasara ta nuna cewa muna iya jajircewa mu yi abin da ya kamata saboda ba komi ne ba Najeriya ta kan koma gidan baya kuma ya nuna cewa mu kasa ce wadda muna iya sa kanmu kuma mu sa abu a gaba kuma mu nace mu tabbatar da an yi shi kuma yadda ya kamata kuma gaskiya an yi rawar gani.
Ta yaya kike ganin wannan nasara za ta dore domin ai in kin tuna a baya an kai wannan matsayi sai kuma cutar ta dawo?
Eh kware yadda zai dore kin ga dai na daya damben nan da aka yi dingiyi har aka kai ga yau a gane cewa damben nan fa bai kare ba. Dole sai mun ci gaba da wayar mu mutane kai iyaye mata da mazajensu da kuma shugabanni masu fada a ji saboda me a gane cewa ba fa an ingije wannan cutar ta tafi shikenan ba tana fa iya dawowa. Saboda haka wannan wayar da kai na mutane dole sai an ci gaba. Na biyu kuma shine nacewa wajen rigakafi da dama ta hanyar wannan rigakafin ne aka kai ga yau to in aka ci gaba da nacewa da ikon Allah za mu iya kawada ta har abada kamar yadda sauran kasashe suka iya yi.
To tunda kike yi maganar wayar da kai sai na tuna wace rawa kike ganin sarakuna za su iya takawa wajen wayar da kan jama'a domin su karbi allurar rigakafin nan da ake yi?
Ai sarakuna su ne ma kashin bayan wannan ba fituka da ake ciki saboda kin ga su suke da hanyoyi misali kamar mai anguwa da gattai da sauransu duk suna karkashin sarakuna. Duk abinda shi mai gari ya fada dole za su je su yi. Su kuma magidata duk abinda mai anguwa ya zo ya ce dama shi ake yi. To kin ga Allah ya taimaka dama muna da wannan hanya daki-daki na mulki a shimfiɗe. Saboda haka kin gani su sarakuna shi yasa na ce su ne kashin bayan ma abin. na wannan fafitika da ake na tabbatar da wannan cuta ta tafi har abada. Kuma da ikon Allah tunda har an kai ga yau, in kuma aka sa su a gaba, za a ci gaba da haka nan.
Da kin yi maganar jajircewa, to kina ganin yanzu jama'a ya kamata su yi murna ne cewa cutar ta tafi kenan?
Eh, to dole a yi murna cewa cuta ta tafi, duk da kuma ana tsoron kafa ta dawo. Kamar mugun bako ne, in ka sallame shi kana gudun ka kun bai sake bata hanya ya ce ya kuma zo salamu alaikum, ko ba gaskiya ba? Murna ko sosai, sai dai kuma dole sai mun kula da hanyoyi da dama ake ta gaya mamu game da yaya za a yi wannan cutar a kauda ta aka kai ga yau. Kin ga dai na farko ita wannan cuta ta polio ai ta baki ake samunta.
Wato ta baki abinda mutum zai ci kenan ko ta sa hannu?
Abinda mutum ya tuntun ruwa wanda ya gurbata da wannan kwayan halitta na rashin lafiya. To kin ga yawanci kuma mai ciwon in yi bayan gidan ya gurbata da wani abin da za a ci, kuma aka kai ga cin shi nan da nan a lokacin da kwayar halitta bata ga mutuwa ba, aka hadiya, kin ga sai wanda ya hadiya sai ya samu, tunda ba ga fata ake kwasa in ka shafi mutum ba, ba ga atishawa ake daukan ta ba, a ga ci ne. Kuma ga wanda kike da ita in yi bayan gida abinda ya hidda na dauda, in ba a kauda shi da kyau ba ya gurbata wani abin da za a iya ci. Kin ga na farko shine dole a kula da, in aka yi bayan gida a kula da wankin hannu, saboda wajen kama ruwa ana tsarki, in ba a wanke hannu bayan an gama wannan da ke uwa da yake wanke ma yaro, da shi yaro wanda yake wankewa, da shi ita ma matar gida, da shi ma mai gida, kowa sai an kula da wankin hannu in aka fito daga bahaya. Banda wannan na tsarki, a'a, in aka hito kuma sai a wanke. To na san dai za a ce kuma ai ruwa shi ma wani abu ne da ban samun shi isasshe, amma duk da haka dai kowane irin ruwa mutum yake da shi amfani dai ya wanke hannun nan. Na daya, bayan gidan da aka yi kuma a kauda bayan gidan nan ta yadda ya kamata, ka a yi shi a wurin da zai iya malala har ya kai ga wani wurin da bai kamata ba. Ya kamata kenan muna haka bahaya, in kamar inda muhallin mu yana ana iya haka nan, wanda kuma suke kamar cikin garuruwa manya, kin ga dama akwai toilet da ake kira toilet, wanda kuma suke kauyuka da garuruwa kanana a kula da ana haka rami, saboda a je ana yi a wurin maimakon a yi shi a daji ko a yi shi a ko'ina. Abinda ya sa kuwa kin ga in aka sami haka nan za a yi shi ne a bude, sai aka kamar ai an je daji an yi an bar shi can, amma yana iya biyowa ya dawo ta hanyoyi da yawa, wani ya taka ya shigo da shi, a yi ruwa ya malalo ya sa, banda ma ciwon polio kin ga har da cholera da kowace damina sai an same ta. Sannan kuma wata dabba ta ɗibo ta taho da ita cikin gida, duk dai wannan dai kin ga ga hanyoyi kala-kala. Saboda haka sai mun kula ne da tsafta da kuma gyara muhalli, wanda gaskiya yana hannunmu mu iyaye mata, ko ba gaskiya ba?
Shi ma shugaban masu larurar shan inna na ƙasa Musubahu Lawal Didi ya yi tsokaci akan wannan batu.
Abin farin ciki ne kwarai da gaske, kuma dama abin da muke ta kokari akai kenan. Shekaru da yawa kungiyarmu ta shiga cikin campaign na wayar da kan jama'a akan su karɓi allurar rigakafin shan polio. Wannan shiganmu ya kawo babban nasara, kuma dama abin da muke so Allah ya mana jagora a cire sunanmu daga cikin list ɗin waɗanda suke da wannan cuta ta cutar shan inna. Wannan abin farin ciki ne, mune wa Allah godiya, mune wa shugabanni, tun daga shugaban ƙasa da ya ba da gudunmawa wajen wayar da kan jama'a don ɗigawa ɗansa ko jikarsa allurar, zuwa irin su Aliko Dangote da suka ɗiga 'ya'yansu, irin su Sarki Kano da ya ɗigawa kansa da kansa, irin su Ganduje da suka ɗiga 'ya'yansu. Muna musu godiya domin sun taimaka ƙwarai da gaske wajen nuna wa 'yan Najeriya cewa cutar nan maganin nan ba zai cutar da ɗan Najeriya ba, sai dai magani.
Kai ne jakadar waɗanda suke fama da laruran wannan cuta na shan inna, wai ya aka yi ne ka samu wannan mukami?
Na ɗaya dai mun daɗe muna da ƙungiya da muke tafiyar da ita, amma daga baya da wannan matsala ko larura ta bullo mutane an yi ta kokarin ya za a yi yadda ma da allurar rigakafin an kiyadda hatta kai mu akwai lokacin da aka zo a gaice mu da aka yi wani taro Dr. Ali Fati ya gaice mu muka zo wajen daga baya suka ga irin gudunmuwar da muke bayarwa a matakin a matsayin mu na kungiya suka kuma ba mu hadin kai cewa yana da kyau mu tabbatar da cewa mun sa hannu don wayarwa da mutane kai a matsayin mu na gani ya kurji wanda duk ya ga mu ya san cutar nan gaskiya ce kuma tana nan kuma mu dinnan yan arewa ne kuma musulmi ne wanda wasu suna ganin cewa ai duk wanda ya samu lura da laruran nan watakila aljani ne wanda ba magana aljani ake ba magana ce ta Allah ya kawo ilimi yanda ya wayar da mu aka gane agana aka yi maganin ta yanda ya wayar da mu aka gane kurkuru aka yi maganin sa ya kawo ilimin a gane cewa lalle cutar nan ba shan inna bace cuta ce wanda za a iya maganin ta to shigan mu muka gane cewa akwai bukatar mu hada kai mu yi kungiya muka zo muka yi kungiya wanda muke kira Association of Polio Survivors of Nigeria mun yi register da hukumar registering company CAC kuma muna da members a kusan kowanne jaha a Nigeria kuma mun shiga manyan kwamitoci da yawa an samu tun daga committee da aka yi wanda su Aliko Dangote suke ciki lokacin Dr. Fate har lokacin Dr. Ado amma mutane da yawa sun ba mu hadin kai kuma an samu a campaign din nan mun yi kuma iya kokarin mu yau gashi har muna murna an shekara uku ba cutar polio wannan abun farin ciki ne a gare mu tun da shigan mu ta tabbata tawar ɗan Najeriya cewa a ba gwamnati hadin kai shine alheri kuma shine mafita da kafin mu shiga cikin campaign ɗin nan mutane ba su yarda an sha a jeji a jefe su ko a fita a guje ko ma a doki wasu muna iya tuna wasu har kashe su akai akan bada allurar polio nan amma da muka shiga cikin lamarin nan Allah ya taimaka sarakuna suka shiga daktoci suka shiga ƴan jarida kuka shiga yau gashi ana neman a zama tarihi Allah ya ubangije ya karasa mu samu lafiyayyen ƙasa da yara masu lafiya wannan gaskiya abun farin ciki ne a gare mu
to wannan bincike yanzu ko kuma bayanai da hukumar kiwon lafiya ta majalisar ɗinkin duniya ta fitar cewa Najeriya ta shekara uku ɗin nan yanzu shin me zai zama a gare ku yanzu zai zama izina ne na cewa ku ci gaba da aiki ko kuma a'a za ku koma ne ku yi likimo yanzu
ai ba maganar ai an kara mana ƙarfin guya ne ai amma ce maka abinda kake nasara nan abinda ake haska maka ka dage tunda har an ce sai bade za a yi tabbatar da bamu da wannan cuta to ai yanzu mu bamu ga ta zama ba wannan yanzu ne zamu dage kuma ina tabbata wa da ƴan Najeriya a yi hakuri a karbi wannan allura ita kadai ce mafita ga maganin wannan cuta a daina daura aljani laifi ba ni da aljani masu shan inna ba su da aljani ba wani abu ne ya jafe mu ba kawai larura ce ta a cuta ta kwayar wannan cuta kuma Allah ya sa a zo karshen ta ai abubuwa da yawa sun faru a kokarin mu na mu tabbatar da an daina wannan abun ai duk inda ya gagara a da primary health da UNICEF su suke sa mu je wajen ba inda ba mu je ba har mu riga har gurin da mun koyi sai karfe 12 dare muka je mun je guraren an san ko me aka yi dalilin wannan abu har da bai aka gaice ni aka bani award aka kuma ba kungiyar mu abubuwan da ya kamata amma gaskiya Hajiya Madina Dauda a yanzu duk da muna kokarin bada gudunmuwa tsakani da Allah muna yi ne yanzu don Allah dan kishin Najeriya ba dan taimako daga matakin hukuma na farko ba ba sa yi da mu
wani karfin gwiwa gwamnati ke baku a kungiyance
a da abinda gwamnati take mana shine duk jahar da muke da members ana yi ba mu kekuna na guragu daga 100 zuwa 50 muna raba duk jaha don mu ba yaran mu su samu kafar da za su je campaign saboda kowanne local government akwai inda ake tura mutanen mu tunda ban Allah ne yazo baya yi akwai ana sa mu national officer shugabanni na kasa ana samu mu je muna duba ayyukan yaran mu a jahohi yanzu ba a yi ana UNICEF tana biyan mutanen mu kudi a dan transport da ake basu ana yi amma sai a wata hudu wata biyar ba amma ba kowa ko kowa ba so mun zama kawai muna aiki ne don kishin Najeriya don kauna ƴan Najeriya zama su samu lafiya amma ba don gudunmawa da su hukuma ta karkashin da ta Faisal suke ba wayannan abubuwan da suke mana ba mu ji dadi ba kuma za mu ci gaba don kishin Najeriya ba don su ba amma dai yana da kyau mu ga Najeriya a san cewa wanda suka yi mana mun yaba wanda kuma ba su kyauta mana ba dole mu faɗa kowa ya san cewa ba sa kyautata mana
To me shawara ka ta karshe.
Shawara ta ta karshe ina roƙon yan Najeriya don Allah da Annabi a ci gaba da karbar wannan rigakafi. Wannan rigakafi ita kadai ce mafita ta wajen samun lafiya akan wannan cuta. Saboda haka ina roƙon yan Najeriya su bada ayyan su ayi wannan mafita. Magana shin inna gaskiya ne, gashi mu mun zama guragu, zamu mutu a guragu, kuma ba ma san ƴaƴan mu da ƴaƴan wasu su zama sun zama guragu. Muna roƙon su a kiyaye. Ai Allah da ya kawo magani, kowa ya sani Allah ya kawo magani don waraka ne, don kada ma a samu rigakafi. Addinin musulunci gaskiya ne. Mun je Senegal da malaman Najeriya kaf na kowane bangare sun yadda cewa rigakafi gaskiya ne. Mun yi kaset wanda aka yi da su Sheikh Dashirin Bauchi da duk wani babban malamin Najeriya ya tabbatar da cewa wannan abin a addini an yadda da rigakafi. Manzon Allah ya bamu addu'o'i don rigakafin kada wani abu ya same mu. Saboda haka wannan rigakafi ne kuma muna goyon bayan jama'a su bada haɗin kai. Allah kuma ya raba mu da wannan cuta. Allah kuma ya ƙara ba wa Najeriya nasara wajen fita daga wannan abu da sauran ƙasashen duniya da suka rage. Mu kuma masu wannan larura muna roƙon gwamnati in an kori wannan cuta daga Najeriya, to mu farayuwan mu yana da buƙatar taimako. Muna da buƙatar a kula da mu wajen ilimi, wajen tattalin arziki, wajen lafiya da makamantansu. Ya kamata a sauƙaƙa mana domin mu da abin ya same mu ya kasance mun samu sauƙin rayuwa. Tunda World Bank mai bankin duniya ya faɗa cewa masu nakasa su ne suka fi kowa talauci a duniya. Saboda haka muna da buƙatar taimako. Gwamnati ta taimake mu, ta taimake ƴan uwanmu wanda wasu suna can a ƙauyuka ko takalmi ba su sawa, balle su samu damar yin makaranta ko kula da lafiyarsu.
Abin jira a gani shine irin kokari da hukumomin kiwon lafiya za su dage da yi domin nasarar ta dore. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Jama'a, da fatan kun ji kiran muryar Amurka ga iyaye a je a yi rigakafi. Yanzu kuma bari mu tuna baya inda wakiliyar sashen Hausa a Kaduna, Binta Muhammad, ta taba gayyato mana bakuwa a filin kwalamar mu.
Masu sauraron mu, barkamu da zuwa zauren mu na girke-girke inda muke koyar da kwalam da bakwalashi. A wannan makon ma mun samu bakuwa ne wanda za ta sa miya ya tsinki. Malama, ya sunanki kuma me zaki gabatar mana da shi yau?
To sunana Nafisa, kuma ina dauke da abubuwa kamar kala biyu da zan koya ma mutane.
To
na farko akwai kosan kifi.
Ikon Allah.
Sannan kuma zan yi salad mai nama.
Wato salad in ji mutanen Kano.
Kwarai shi zan yi mai hada da nama.
Haka.
Yau abin da zan koyar kenan. So da farko bari a fara da yadda za a yi kosan kifi.
Haka.
To idan kika samu kifinki mai kyau.
Wani irin kifi kenan?
Ɗanyen kifi.
Na Hausa ko kuwa sai na kamar na.
Na Hausan zai fi kyau. Zai mafi daɗi. Shi ake so ko kamar shawa haka ko mokre ɗinki ko saidin. Didi wanda kika samu a ciki su ukun nan.
To wanda ake cewa ice fish fa idan shi mutum yake da shi zai iya amfani da shi?
To amma dai wa'annan wanda na lissafo sun fi gaskiya, sun ma fi daɗi ne, sun fi saboda zaƙin da suke da shi.
Haka.
To idan kika samu wannan kifin naki, ki wanke shi, ki gyare shi ya kyau, sannan sai ki samu tukunya kike sa, sai ki nemi ɗan albasarki, ki nemi maginki da gishiri, sannan ki dan hada da dan tafarnuwa da citta.
Kayan ƙanshi.
Yawwa, saboda kin san kifi da ƙarni.
Haka.
Yawwa. Sai ki daddaka, sai ki zuba a cikin wannan kifin naki, sai ki tafasa shi. Kifi bai fi a bashi minti biyar ya nuna. Sai ki sauke, sai ki tsane shi, ki samu kwandon ki, ki juye shi a ciki, ki tsane. To idan kika tsane shi, A gefe guda ga dan tarugunki tattasai da albasa. Kin wanke kin gyare tattasanki ki cire wannan ƴaƴan cikin shi. Sai ki jajjaga shi da tarugu da albasan. Ki jajjaga ya jajjagu.
Ko jajjage ba nika ba.
A'a, jajjage zaki. In kika jajjaga shi ya jajjagu, sai ki aje gefe guda. Ga man gyadanki, sannan kuma ga wani magi ga kuma flower kina da shi a gefe. To, idan kika zo kifin naki sai ki zo na ki gyare shi, ki cire kayan. Yawwa, ki cire kayan da ke cikin shi, ki gyare shi. Shi kifi kin san bai da wani karfi bare a ce sai an daka shi a turmi, amma wasu zaki ga suna daka, za su iya daka a turmi, amma in kika samu mazubin ki kika zuba, zaki iya dan smash din shi kamar ki dan daddaga shi, ko da dudai ma zaki iya dan mummurza shi haka da hannu kiga ya dan hade. To sannan sai ki dauko wannan jajjagen kayan miyan naki ki zuba a ciki. Nan kika zuba jajjagen kayan miyan, amma kina da wani dan spices da zai sa dai ya dadi.
Eh, kayan kamshi.
Yawwa, eh, zaki iya sakawa a ciki.
Kamar su kori haka ne na zamani haka zaka raka sassa.
Zaki sa. Zama ta iya saka kurkum din da danye.
Turmeric.
Turmeric, eh, zata iya saka danyen shi ma. Kinga ai shi ma sai kiga yayi kala.
Kala haka.
Yawwa, eh, zata iya saka kuma sannan yana sa kanshi shi ma haka. To idan ta daddaka shi sai ta zuba shi ma a ciki. Sai ta dauko maginta ta dan kara saboda wannan kayan miya da ta dauko ta zuba a ciki, sannan kuma flour ta zata ibo ba da wani yawa ba dan daidai. Hikimar sa flour shine saboda idan aka zo dunkula wannan kifin yanda za a sa shi a mai kamar za a soya shi yanda zai dan hade jiki, hikimar sa flour kenan.
Okay, dan ya bada shi din kosai din.
Yawwa, to haka za a yi. To idan kika gama wannan hadin gaba daya, kika dauko flour kika dan zuba dan kadan dai ba da yawa ba. To sannan sai ki dan zauna ki dan dunkula wannan, ki dinga iban kifin kina dunkula haka da hannu, kina dunkula shi
daidai girman da kake so kenan.
Yawwa, daidai yanda kike so. To ga manki can akan wuta, ki soye manki da albasa. Kin san hikimar soye mai da albasa saboda wani man zaki ji shi yana da wari, wani man zaki ji shi yana da wari. To uwar gida ki soye albasan ki, idan kika ga yayi danyi brown din nan sai ki kwashe albasan. Ba a so a kiga albasa an soye mai mai bakin irin din nan, a'a,
an kashe sanadarin.
Yau an kashe, ba kuma ba zaki ji kanshi ba. To sai ki dauko wannan kifin naki da kika duddunkula haka, sai ki dinga saka a cikin mai, kina dan soyawa, kina sa a mai kina soya haka har ki gama. To ki riga kin gama wannan kosan kifin naki, sai ci kawai.
Malama, na manta babu kwai a ciki, na ci biki magana kwai ba.
Ai, ba za mu sa kwai ba saboda flour nan da aka saka ya wadatar.
Okay,
eh, ba za a sa kwai a ciki ba.
Babu kwai. So dadi dai kan dadi.
Kwarai kuwa.
Eh, cikin dadi biyu kenan.
Kwarai kuwa.
Ga flour ta ji kayan miya, ga kifi shi ma ta ji kayan miya. To wannan abincin zaka iya kaman abincin kwalam da makwala shine ko a abinci ne mai saman kanshi?
Na kwalam da makwala shine gaskiya.
Na gani.
Amma kuma zaki iya cin shi fa haka tunda kin san mai ne da kuma dai kayan kwalam mai
kore
zai iya cin rike miki ciki. Kina yi kina ta shan ruwa haka da sauransu zai iya rike ciki.
To yanzu kamar misali sirikin ka yazo haka sai ka haɗe baka.
A zaka iya bashi.
Ana haɗa da wani abin sha ne ko kawai haka nan zaka iya cin shi da abinci?
Eh, zaki iya haɗa da abin sha. Zaki, amma abin sha da zai zama na ba da madara ba.
Haka.
Eh, abin sha zaki haɗa. Ko ma ruwan shayi haka zaki iya kidan dafa Lipton ɗinki kidan sa mai sinadarai wanda zai sa shayi yayi kanshi. Haka zaki iya haɗawa kina kisha da shi.
To, wannan abincin na ran juma'a ne gurin Litinin.
Na ya kamata a ce ya zo a ranar juma'a saboda ana son daga nan weekend ne.
Kinga
eh, za a ji daɗi.
Ka zace kai bacci ka huta kawai.
Za a ji daɗi sosai.
Wato na huce gajiyan aiki kenan.
Kwarai kuwa, na huce gajiyan aiki
ne. A lalle wannan kwalam ne da makwala shi.
Sai kuwa.
Malama mun gode.
To ni ma ina godiya.
Wayo Allah tuwo.
Masu saurare, abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na yau. A madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni, Des da engineer mu na yau Mr. Dan Crofton. Tare da abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa, ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya.